sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 11 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi da farko, za a ji cewa a Najeriya kibanin manyata 1,500 ne ba su samu tafiya aikin haji bana ba. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zauren matasa na Nasiru Adamu Alhikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Baballe da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane 15 suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a garin Chesbiyar na ƙasar Ukraine, kuma watakila wasu mutane 2 sun makale a cikin baraguzan ginin. Harin makami mai linzami da aka yi a daren ranar Asabar shi ne hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula, duk da cewa Rasha ta yi ikirarin cewa tana kai har-hara kawai kan sojojin Ukraine. Harin na Chesbiyar ya biyo bayan mutuwar akalla mutane 19 a wani rukunin kantina a Kremchuk a ƙarshen watan Yulin da ya gabata, da kuma 21 a wani gini da wurin shakatawa a kudancin yankin Odessa a wannan watan. Chesbiyar dai yana da tazarar kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance babban wurin da sojojin Rasha ke kai hari, yayin da suke sake dannawa zuwa yamma zuwa lardin Donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da shi. ‘Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Prime Minister a Colombo, babban birnin ƙasar, har sai sun bar ofis a hukumance. Dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen 2 a ranar Asabar da ta wuce, sun kai farmaki gidan shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa tare da kona gidan Prime Minister Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna ɓacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. Trindade Rajapaksa da Prime Minister ƙasar suka amince da yin murabus, inda shugaban ƙasar ya shaidawa shugaban majalisa cewa zai sauka daga kan karagar mulki a ranar 13 ga watan Yuli domin tabbatar da mika mulki cikin lumana. Daidai masu zanga-zangar sun buƙaci murabus ɗin da ya fara aiki nan take. Hambararren shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Marc Kabore da wasu takwarorinsa biyu sun kauracewa taron tsaffin shugabannin ƙasar ta Burkina Faso da ya gudana a ƙarshen makon nan, nufin sasanta 'yan ƙasa a ci gaba da neman hanyoyin magance matsalolin tsaro da ake fama da su. Abin da ya sa masana irin su Abbas Abdulmumini ke ankarar da gwamnatin rukun ƙwarya ƙasar cewa zartar da hukuncin da aka yankewa Blessing Compaore shi ne matakin farko muddin ana son cimma burin sasanta ɓangarorin siyasar ta Burkina Faso.
In son ne ake haɗa kan 'yan ƙasa, shi shugaba da ni ba, duk wanda an kai ma shari'a bisa ga wannan shari'a na kisa gilla da an kai mutum Sankara, duka shari'an da ya gamata, duka wani ƙudiri da za a ɗauka, ya gamata shi shugaba da ni ba ya yi amfani da shari'a. Doka ta ce waɗannan mutanen a liƙe su, in ba an liƙe su ne, in wani ƙudiri zai ɗauka abin da yake ce ma grass presidential ko amnesty, wannan daga baya ne za a ɗaukan su. Amma yadda Blaise ya zo, ina tsammanin babban matsala ce wadda za ta ƙara gurɓata kamar kokon da ƙasar Burkina Faso ke ganin cewa an kawo lahiya cikin ƙasa. Saboda wanda an ka hambari Roch Marc Christian Kabore, masu goyon bayan shi ba yarda ba za su yi, tun da ganin dai za su yi kowa ƙiri-ƙiri ganin zai yi an kori iko na demokrasiya a kawo na mulkin kama karya. Nan ni a gani na bai yiwuwa wanda ya yi kisa gilla a yi mai shari'a ba a kai gidan kansa, sai dai an yi amfani da wasu abubuwa a ce za a sasa kan 'yan ƙasa, bai yiwuwa a sasanta kan 'yan ƙasa ba a bi doka ba.
A gai da Sulaimomin Barma.
To kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su, kimanin maniyyata 1,500 ne a Najeriya ba su samu tafiya aikin hajin bana ba, ciki har da Amiru Alhaji na jihar Filato mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Ma'azu na biyu. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wasu maniyata da basu samu tafiya aikin hajjin bana ba sun buƙaci gwamnatin tarayya ta maida aikin hajjin hannun jihohi da kuma bincika dalilan da ya sanya hukumar Alhazan kasa kwashe maniyata zuwa ƙasa mai tsarki. Maniyata 1,500 ne basu samu tafiya aikin hajjin bana ba da suka hada da mutane 9 daga jihar Bauchi, mutane 91 daga jihar Plateau da guda 700 daga jihar Kano. Amirul Hajj na jihar Plateau wanda shine mai martaba sarkin Kanam, Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu wanda shi ma bai samu tafiya ba, yace mai da dukkan shirye-shiryen aikin haji zuwa hannun hukumar Alhazai ta ƙasa shine ke janyo matsala.
Gaskiya a matsayin mu na shugabanni, abinda hukumar Alhazai ta yi musamman na Najeriya nan ne yake manyanke don kin sani, kuma duk visa da komi tana zuwa daga ta wajen hukumar Alhazai ne na Najeriya, sun dauke komi daga hannun jihohi. Tunda aka fara wannan tsari, al'amuran haji ya baki a Najeriya.
Mu ba mu yi magana don ba mu samu tafiya ba ne, alhamdulillah, amma dole gwamnatin tarayya sai ta bincike wannan al'amari, shine kada zai sanya ya zuciyar mutane.
Mai martaba sarkin Kanam kenan kuma Amirul Hajj na jihar Plateau, Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu, shi ma jagoran malamai da za su karantar da mahajjatan jihar Plateau a ƙasa mai tsarki, Aminu Yusuf Nuhu, wanda shi ma bai samu tafiya ba, yace ya dace a ɗauki matakan gyara.
To alhamdulillahi, ai abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta haka yake kasancewa. Dama an ɗauke mu malaman mun kai mu shida, to a cikin mu shidan mutum biyu sun kasance a jirgin farko.
Me kake ganin kamar ya kamata ita hukuma ta yi don ganin ba ƙara samun irin wannan ba?
Ɗauke harkokin aikin haji a haɗe shi a hukumar Alhazai ta ƙasa gaba ɗaya, sai wasu tsirarin mutane ne za su yi na ƙasa gaba ɗaya, irin ƙasa irin Najeriya, inda za a magance a sake dawo da wannan tsarin. A gwada shi shekaru 3-4 sai a auna da wannan da suka kawo da wancan da ake yi, to za a gane bambanci in Allah ya yarda.
Wasu maniyatan sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Na Safiya Ahmed ga Kaduna, mun da kona al'amari kaddara ce ba, kuma insha Allah Allah ya nuna mana wani shekara. Amma gaskiya ba ji dadi ba wannan, gaskiya fi sabilin da ya haje.
Ni ne Usman Musa Radio, Kura Local Government, Kano State. Wannan abu da ya faru da mu, muna godewa Allah.
Shi dai wannan abu daga Allah ne, ba daga wani bane.
A gefe guda kuwa, hukumar Alhazai ta ƙasa ta bakin daraktan hulɗa da jama'arta Hajiya Fatima Usara a wata sanarwa ta bayyana rashin jin daɗin ta kan rashin kwashe dukkan maniyatan. Sanarwar ta nemi ahuwar gwamnatin tarayya, hukumomin Alhazai na jihohi, kamfanoni masu zaman kansu da ke jigilar Alhazai da sauran jama'a. Sanarwar ta kuma jaddada cewa za ta maida wa dukkan maniyatan da basu samu tafiya ba kuɗaɗensu da kuma yi aiki tukuru don gudanar da hajjin baɗi ba tare da matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban Lee ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Ya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da zaluncin da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta yi, yayin da ya buƙaci ƙasar Sin da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da su matsawa mahukuntan sojan Myanmar lamba su maido da demokuraɗiyya da kuma bin yarjejeniyar zaman lafiya da ta amince da shi a bara. Blinken ya ce, ina ganin ya zama wajibi ga kasar Sin da kuma muradin Sin na ganin Burma ta koma kan hanyar da take tun kafin juyin mulkin na tashin hankali da ya ruguza ta, yana amfani da tsohon sunan Myanmar. Ya faɗa a wani taron manema labarai a Bangkok cewa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi a shekarar da ta gabata da kungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya ko ASEAN wadda ta haɗa da Myanmar, babu wani yunkuri mai kyau kan hakan. A watan Afrilun bara, wasu ƙasashe 9 na ƙungiyar ASEAN da shugaban mulkin sojan Myanmar Min Aung Hlaing sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta haɗa da dakatar da tashin hankali nan take da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin dukkanin ɓangarorin. Ga dukkan alamu, jam'iyyar Conservative a Japan za ta ci gaba da riƙe rinjayen da take da shi a Majalisar Dokokin Ƙasar a zaben da aka gudanar jiya Lahadi, kwana biyu bayan kisan tsohon Prime Minister Shinzo Abe. Ana hasashen jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP mai mulki da kuma ƙaramar abokiyar ƙawancenta Komito da su lashe fiye da rabin kujeru a majalisar wakilai a cewar ƙuri'ar jin ra'ayi bayan rufe rumfunan zaɓe da kafar yaɗa labarai ta NHK da kamfanin dillancin labarai na Kwido suka yi. A cewar ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda ke goyon bayan sake fasalin kundin tsarin mulkin Japan a nasaran za su gaba da rike kashi 2-3 na kujeru a babban zauren majalisar, wadda wata muhimmiyar kofa ce da za ta iya sanya sake yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Sakamakon zaben zai sake daga Prime Minister Fumio Kishida mai kare Abe, wanda ya aiwatar da ingantattun manufofin ƙasashen waje kuma yana so ya ƙara kashe kuɗi a harkar tsaro.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. Yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuma ana iya sauraron mu a dukkan lokaci da ake bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Zoran Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A wannan shiri za mu kammala zantawa da matasan yankin mai yama a jihar Kebbi da ke sana'ar noma a matsayin babbar hanyar samun kuɗin shiga. Matasan sun bayyana shawarwarin hanyoyin da suke ganin an ci gaba da bi ko inganta su za a samu ƙarin bunƙasa da riba. Haka nan matasan za su ci gaba da samun dogaro da kai. Dauran na tare da Nasiru mai yama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sayidu Ibrahim.
Kowane manomi akwai wani kalubale da ka faruwa, misali abin da ya faru a kwanakin baya lokacin da muka shiga matsalar man fetur din nan, wasu shinkahi suka hada da rashin ruwa kuma wani abu ya shige su, amma mun kasa gane menene ya shige su a wannan lokacin. Sai ka dawo daga man fetur din ko bayan mu ya samu muna ci gaba da bada ruwa, amma kuma ya bai take bada ma'ana yadda ya kamata. Mun kai iyaye mu kuma abin ya bada matsala, mun kasa gane menene ke faruwa. Daga ƙarshe wasu ke ci mana masitaki irin sai maganin feshi irin wanga mu samu amfani da nan tawaro ko kuma da ƙarshe an kai abin ba ta magana ba da yawa sun yi lusin din wannan abin din. Kuma muka wannan gida irin yadda muke dana na zuwa na dan cikin ranin nan kamin mu fara harkar shinkawa, sai kaga Ellen muna noma albasa don ka da sauran su. To ban kalubalen da ka faruwa idan kuka saka albasa ta dawo daga baya sai wani abu ya faru gare ta, sai kaga kuma ana ta gauro a ce raba ta kama ta waye ya kama ta kuma kilanta don ka wani dan kutulu ko wani makamanta ka ya kama shi, sai kaga wannan lokacin kuma sai maganin feshi iri daban-daban, amma kuma komai kwari na mutuwa, amma an rasa gane ta yaya kamata mu yi mu hudu da lafiya sai ta dawo ba mu sani ba. Amma da ake a koma lamar gona masu ziyartar mu yana ganin insha Allah za su ba mu shawarwari da gudunmuwa yadda ya kamata a ce mun magance wannan matsalar cikin lokaci.
Abdullahi Muhammad.
To ni zan koma ne ga magana da Nasiru Musa mai yayi ta cewa ya kamata jami'an kula da shige da fita na Najeriya su kula da ana fitar da kayan mu amma ba a shigowa da shi. Gaskiya idan muka duba wannan Nasiru ya kuskure da fahimtar abin da aka ce ma kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa. Saboda idan aka ce wai an rufe mu Najeriya ba za a fitar da kaya ba tukuna idan muka noma mu dai za mu iya cinye shi. Ba za mu iya cinye shi ba. Nijar ana fitowa da dabbobi a kawo Najeriya a yi haɗin mu a kai musu. Ghana ana fitowa da manja a shigo da shi Najeriya a ɗauki albasa mu a kai musu. Idan aka ce an rufe boda mu ba za mu shiga da kaya ba kuma ba za mu fitar da su ba. Kaya kenan abin da muka noma mu yayi mu na yawa kenan mu manoma za mu kari gaba ɗaya kenan tunda babu kasuwanci da kayayyaki. Kowa ya noma kaya ne an bashi da abin ne to ina ci gaba yake. Gaskiya ba wannan kuskure na gaskiya a ce a rufe ana ta tara kayayyaki da sai Najeriya zuwa wasu kasashe.
Na'am. Sa'adu Ibrahim.
Assalamu alaikum.
A dawo. Na'am.
Da yake na ji korafin abokanin tattaunawar mu akan cewa irin yadda suke ganin na harkar shiga da fice, to ni ma gaskiya ina dan da magana kaɗan. Duba da aka cewa wai a hana shiga da fitan nan, gaskiya ni ma kaina ina ƙoƙarin cewa idan aka hana shiga da fitan nan fa to nan ba zai daraja ba. Kaga can da inda anka hito gaskiya ba mu damu da noma da yawa ba, amma dan lokacin da na Buhari ga da mun kaɗan tallan da noman nan wallahi mun zama fa a jinkutance mun zama kamar salafin cewa ai an ko da ke an ce wadi a dangana saboda gaskiya ban samu ci gaba sosai. Saboda yanzu wani lokaci sai kaga a ce mashin ya tsada 100 da muku ba maganin tsada ta kuma ban shin kana wani zamu ba su ba mu da yamma da tsada ba kuma a ce mana siminti ko misina to saboda irin da masa da mu halaka mu samu abin nan, amma kika nan gaskiya darajar da abin mu ya yi kuma da cewa wannan abin din mun ga ya muni sauki tunda muna da abin mu kuma za mu tsaye mu dai washe da legal din mu kanin wani lokaci kuma mu dawo kuma neman aro ga matan mu. Dan haka kika nan gaskiya wannan abin muna kira ga shugabanni da Allah a kula mana da harkar shiga da fitan nan, a yi mata kwaskwari ma da garan bawul yadda ya kamata, a san me za a haifar da shi ko me za a shigo da shi dan a samu fahimtar juna kuma a samu fahimtar yadda al'amuran mu za su kama zuwa da dawowa. Saboda ka ga wani lokaci mu ana ce mana ana shigowa da makamai kaza kaza to kaga wannan da ya dan tsorata mu gaskiya, amma rashin baka fahimci abin kuma kaga sai ka dan fito ba a fahimci abin na ba. Saboda kaga da na tsoro suna iya nasu kokari su ma to ƙoƙarin su ba zai kuma sai mun haɗa da namu mu taya su da addu'o'i iya abin da ya sauka na addu'a mu taya su akan Allah ubangiji ya taimake su kuma musu jagora dukkanin abin da zai zuwa na ƙanna ko na ci gaba gare mu Allah ya kawo shi kuma na samu matsala gare mu Allah ya kawo mana da shi. Ina kira gwamnati da ta ƙara ƙoƙari akan gehen jami'an tsaro duba da irin yadda mutanen
mu da ke yankin a ya wuri da sakaba da wajajen nan don suna fuskantar kalubale mana ta da suka zuwa Ubangiji Allah kawo musu kashin waɗannan matsalolin kuma duba da irin kokarin da Atiku ba don wallahi Atiku ya kokari nan ne lokacin da naga Atiku suka dace ashe gwana na zuwa daji ashe hadda an tuku cikin daji wani jami'an tsaro dan ne da zai aba mutane kariya gaskiya ba karamin kokare ba
mana roƙo Allah ya kai akwai wata magana da kai wacce ta ya kamata na ma tambaya kai kace akwai lokacin da maza kan kuma suna neman rance ko aruwa wajen matan su me kike nufi da wannan
eh to katan idan lokacin kamen irin lokacin mu kai kakaye mun kace da dan sake nan ga abin gonin mu ya kankama yayi kyau yayi kyau amma kuma la aljihu mu yayi kasa saboda kasa mun kace kakamana washe gale gale da abin da Allah ya bamu to da wannan lokacin in mun ka kai wannan lokacin sai ga abin ya mana kasa to shine muka dan dawowa ga irin gurin wanda suka samu na mun fuje da mu tuto da Allah dan kuɗa ara mana dan asusun kuna 500,000 mu kala mu sai mun fitur mu ida kai ga amfanin gonan mu da wannan da ake muna samun tallafi ga gwamnati sai a ce mana ta kuma an dan buta mana wuri wanda za mu kama zuwa mu dan aro mun ka aro mu to mu dan saka mu dan sai mai mu dan wa inji mai mu yan gyare gyare dan ganin cewa mun kai kaka yadda ya kamata to kaga wannan lokacin tallafin sai shi waya
amma matan suna bayarwa suna bada tallafin an tambaye su dan bada rancen suna bayarwa
to gaskiya ba mu san yadda ya kamata mu tunkari su mu samu wannan tallafi ko rance ba inda ta wajen maza na amma kaga da yake mun wata su kuna da fahimta da ita kaga hajjin ta ba ka kara mata kishiya ka haifa mu dan sa a tsira haka nan in ka so ta dan amsa da tambon badan ci haba yan gaban goshi kaza kaza da sauran su sai ga ka da kana ba ka dan aro wannan abu ki ba sai ga ta taimaka ka ta ba ka kuma an kake ka kana lokacin ka ga ka dube ta irin ta dan hidin da mun kuma sai ka kyautata mata yadda ya kamata to gaskiya muna samun fahimta da su sosai kuma suna kara ba mu goyen mura suna kara ba mu gudun ba ta wannan amma ina roƙon gwamnati don Allah ya akwai da ga Allah abota mana wani abu za a dan taimaka mu manoma da dan wani abin hannu za mu kara dogaro ga kanmu mu kara noma yadda ya kamata dan akwai hali da Allah ya kara mana dan kuma ban da su suka ce ni to kaga eh ana samu wannan tallafin kaga ana samun sauki saboda eh muna samun rance ta gehen gwamnati to in Allah sai ya da kaga abin mu za mu kara mai kari da yawa yadda ya kamata saboda kaga eh an ka ba mu tallafin nan har dai mun kai dan tsake tsake nan wallahi lokacin da muke abin tausayi amma hada mu wato nan kuma alhamdulillah gaskiya mun gode ma Allah
matasan mun gode kwarai da gaske matasan me yema kenan karamar hukumar me yema a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya da muka zanta a cikin wannan shiri na zaurin matasa na VOA matasa a madadin muryar Amurka kuma za ku yi sallama da masu sauraro bari mu fara daga kan Nasiru Miyama
assalamu alaikum ina yi ma ƴan uwana madasan ƙasar Najeriya baki daya fatan Allah ya ba mu nasara a wannan damuwar da muka shinkara ya kare mu shirin yake cinta
ta hada ne kwamfuta mai yama local government ta jistar Najeriya to alhamdulillah muna gode mu wannan gidan radio na VOA Hausa bisa ga damar da ya ba mu domin mu tattauna dangance da abin da za mu ci ta kanmu mu matasa daga cikin gaskiya da fatan Allah Ubangiji ya daukaka wannan gidan radio da mu masu saurare ne baki daya
sunana Nura Musa mai yama ina ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci da aka yi fira da mu kuma ina roƙon Allah ya sa irin kokacin da mun ka faɗa da irin korafe-korafen mu Allah ya sa ya kai inda ya kamata ya kai kuma Allah ya sa mu sauraron mu su ji abin da mun ka tattauna a kai malamin da ba su da abin sake tsayi da ta lafiya wuta ba a rena shi kowane irin abu na kasuwanci ka tashi sai kan nema Allah zai taimake ka saboda ba lalle ne dan ka yi digiri ta arzikin ka yau ba ta ko ina Allah zai kawo maka arziki assalamu alaikum
assalamu alaikum Allah Muhammad Maima ina yau dukkan matasan Najeriya fatan alkhairi da manoma da kowa da kowa ubangiji Allah ya kake sada mu da alkhairi na hutu
sunana Sa'adu Ibrahim Maima ina ara godiya ga Allah da ya gwada mu da wannan lokaci da muka dan ce wani abu zuwa ga ƴan uwan mu da sauraron mu da shugabanni muna roƙon Allah Ubangiji ya sa abin da mun ka tattauna su ji kuma su yi amfani da shi dan tashi tsaye wurin magance matsalar rayuwa na yau da kullum
a nan za mu nade tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin da zauren matasa na VOA a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu ko lokaci ne da baban gida Jibrin zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridar Neneo da jaridar Leadership. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa yanzu haka masu garkuwa da mutane sun sako fasinjoji guda 7 daga cikin fasinjoji kusan 50 da aka sace a wani jirgin kasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Maris, wanda aka sako ne kari ne akan 11 da aka sako tun farko. Wani dan jarida mai shiga tsakani tare da sanannen malamin addinin Islam nan Dr. Ahmad Abubakar Gumi, wato malam Tukur Mamu, shine ya shiga tsakani na ganin an sako fasinjojin na baya-bayan nan. Daga cikin wayanda aka sako ne akwai Bose De Olarotimi da Abubakar Zubairu da Alhassan Sule da Sadiq Ango Abdullahi da Muhammad Dayyabu Faki da Ali Usman, sai kuma dan kasar Pakistan Dr. Muhammad Abu Afzal, wanda aka sako su tare. A dade malam Tukur Mamu yayi barazana ficewa daga yarjejeniya na sako wayanda aka yi garkuwa da su, sai dai iyalan wayanda aka yi garkuwa da su sun ki amincewa roƙon sa ya ci gaba da kai tsakani na ganin an sako ƴan uwan nasu dake hannun ƴan bindiga. Sai kuma jaridar Tribune da na cewa akalla fasinjojin jirgin ruwa 16 ne daga cikin fasinjoji 19 da kwalekwalen da suke ciki da su ake kyautata sun rasa rayukansu. Har yanzu dai ana ci gaba da neman waɗannan fasinjoji wanda jirgin ruwan da suke ciki ya tuntsure da su tun a ranar Asabar. Kwanakin nan dai ana fuskantar ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na birnin Lagos, labarin da kuma yake ci gaba da haifar da rasa rayuka a unguwanni daban-daban. Sai kuma jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya gudanar da sallan Idi a mahaifarsa dake Daura a jihar Katsina, da kuma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawan, da shugaban majalisar wakilai Femi Bajami'a Mila, da kuma dan takarar neman shugabancin Najeriya na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da takwaransa na jam'iyyar PDP mai adawa Atiku Abubakar, dukkaninsu sun yi kira ga 'yan Najeriya da su gaba da zaman lafiya tsakaninsu domin dorewar kasar ba tare da nuna bambancin addini na musulunci ko kuma kiristanci ba. Shugaba Muhammadu Buhari tare da sauran shugabannin Najeriya da 'yan takara dukkaninsu sun yi kira ga 'yan Najeriya domin gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali, da kuma fatan a gudanar da zaben shekara mai zuwa na kasa cikin kwanciyar hankali ba tare da zubar da jini ba. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard, na cewa ministan shari'ar Najeriya kuma Attorney General Abubakar Malami ya wuri daya daga cikin ƴaƴan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato Rana Hadiza, a wurin wanda aka dora shi a ranar Juma'ar nan a fadar shugaban kasa. Bai samu halartar ƴan Najeriya da dama ba, domin kuwa an gudanar da bikin ne a karamin masallacin Juma'a da ke fadar shugaban kasa. Babin ya cikin murai Amurka daga Najeriya.
Zuwa gaida Babangida. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane 15 suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a garin Chesbiyar na ƙasar Ukraine. Kuma watakila wasu mutane 2 sun makale a cikin baraguzan ginin. Har makami mai linzami da aka kai a daren ranar Asabar shi ne hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula, duk da cewa Rasha ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin Ukraine. ‘Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Firayim Minista a Colombo, babban birnin ƙasar, har sai sun bar ofis a hukumance. Dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen 2 a ranar Asabar da ta wuce. Sun kai farmaki gidan shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa tare da ƙona gidan Firayim Minista Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna ɓacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi Allah wadai da zaluncin da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta yi, yayin da ya buƙaci ƙasar Sin da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da su matsa wa mahukuntan sojan Myanmar lamba su maido da demokuraɗiyya da kuma bin yarjejeniyar zaman lafiya da ta amince da shi a bara.
To masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon Ghana da GMT, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Solomon Abu da ya hada shiri da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakub Makiri, nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.